الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تفهيم المتقيم عن موقف السادات المالكية من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم جاء البشر المريسي.
فنزل بشر المريسي يزو.
وكان أبوه يهوديا.
يعني بشر المريسي بابنش بيهوديني.
فجاء إلى الكون بخلق القرآن.
شما سيكرا بعيني رأي انشي وقرآن هل التالي؟
ما أنه لم يدرك جهم الصفوان بن صفوان.
إذا تواشيدنا بشر بشر المريسي بيرسكي جاء بن صفوان مضي لا بني لشيبا.
لا يدعو إليها نحو من 40 سنة.
إذا من توين أكثر أزوا دوانا ممونا أكيدا كتوم كتش شكرا 40 با شكرا 40 ينا أكثر أزوا دوانا ممونا هلتا ممونا أكيدا شو قرآني هلتا
ولعلق في ذلك الكتب.
إذا من توين أتولف الاستفسافي أنا أتولف الاستفسافي أكون
انظر تاريخ بغداد
كذوب تاريخ بغداد مجلدين بقوي شابينا في كل ديان كذوب لسان الميزان شابينا مجلدين أكو شابينا 33
ثم جاءت المعتزلة
سنزل المعتزلة كذوب
وتبنوا هذه العقيدة
سيدك قدر شونا عقيدة المعتزلة واتكذوب كيبه suka kudurce wannan akida suka kira zuwa gare ta
wannan shakuti na shiriha
kuma suka nishadanci wajen yada ta
wai sha'atiha
duk yada ta
wannan manza da fi nishadihim wa quwwatihim annahum wajadu min khulafa'i bani abbas
daga cikin abin da ya kara wajen nishadin su da karfin su shine lalle su sun samu daga khulafa na bani abbas
man tahammasa li hadhihi al-aqida
wanda yayi hamasa da wannan akida din daga cikin kulafa na bani Abbas akwai wanda suka dauki wannan ra'ayi da karfi
wa da fa'al muslimina
wa argabahum
fi ta'zib wa iza ala
ta'zib ala ta'zib wa iza man ya'ba hadhihi al-bid'ah
na'am
wa da fa'al muslimina wato wanda kuma wanda ya tunkuda sauran musulmi ya tura sauran musulmi wa argabahum ya fadaitar da su
ala ta'zib
akan azabtarwa
wa iza
da cutarwa
man ya'ba hadhihi ad-da'wa
eh wato da cutarwa ga wanda yake wannan da'awa sai zama duk wanda yake wannan da'awa su wa idan sarakuna suna azabtar da shi wasu cutar da shi
man ya'ba hadhihi ad-da'wa amma hasala lil imam al-jalil ahmad bin hanbal
kamar yadda ya faru ga imam mai daraja ahmad bin hanbal rahimahullah
wa faqi fitna 'azima
imam ahmad ya auka cikin fitina mai girma
walakin fi nihaya nasarahu allah
sai dai a ƙarshe allah ta'ala ya taimake shi
khazala a'da'u
kuma ya tabar da makiyansa an gane wannan ku to kaga irin su imam ahmad irin su ne muke bukata a wannan zamanin malamai wanda za su rike aqidar su da kyau kuma su karantar da dalibai wannan aqida sannan ba mudahana an gane ku wato idan sun ce za su yi sunna to ba sa sassauci da duk wannan bid'a an gane wannan ko za su fito fili su nuna su ahlus sunna ne za su fito fili su kudurce aqidar su ba bani malaman yanzu sai ga malami yana da awon sunna amma ko za ka cewa alaƙar shi da in bid'a za ka ga yana fakin jiki ga in bid'a kai bil hasali ma zai zo ya gayyato in bid'a sannan ya nuna cewa aqidar su bai da matsala kamar irin yanda muka yi bayani a wato kwanan a wato ɗan kwanaki da suka wuce irin abin da ya faru mai ban mamaki kwarai da gaske a ce wani malami a Kano ya zo ya gayyato wani ɗan bid'a a Kaduna ɗan bid'a wanda yake inkarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin izgili ga sahih al-bukhari yana izgili ga sahih muslim kai yana izgili ga hadisai yana kuma izgili ga malaman hadisi yana suka imam al-bukhari yana suka imam shafi'i yana suka ahmad bin hanbal yana suka nasiruddin al-albani kai duk wani malami wanda yake da alaka da hadisi wato shi din nan yana tsananin kiyayya a gare shi haka nan ya cusawa mabiyansa kin malaman hadisi sannan ga miya kun akidu da ya kudin cewa kanshi amma wannan bawan Allah ya gayyace shi ya ba shi dama ya yada akidan shi an gane ku sannan kuma aka samu wani wanda ake garan ana kiran shi imamu ahli sunna wal jamaa kaga wannan suna imamu ahli sunna wal jamaa ya kamata a ga dabi'an shi irin na imamu ahmad ne wajen kiyaman bid'a da kuma tsayawa sosai kyam akan sunna sai ga wannan malami mai kira zuwa ga bid'a yana sukan hadisan manzon Allah sai ga imamu ahli sunna wal jamaa yayi maraba da shi ya rungume shi irin ya nuna wa mutane ba shi da matsala domin malami in har yana da awon sunna kuma yana karantar da sunna yana da mabiya sai zo yana irin runguman ɗan bid'a yana nuna kaman babu komai kaman yana tallata ainihin da'awan bid'a ne zuwa ga al'umma an fahimci wannan ayi to ya kamata mu ƴan salafiya mu yi koyi da imamu ahmad wajen kyaman bid'a da kyaman ma abota bid'a kada mu gayyato ƴan bid'a zuwa masallatanmu kada mu ba ƴan bid'a dama su zo suna yin nasiha a masallatanmu idan ko sun zo sun yi nasiha kada mu yi ƙasa a gwiwa mu fito fili mu yi musu raddi mu fito fili mu warware wannan abun kada mu zamanto masu mudahana ya zamanto ɗan bid'a ya faɗa abin da ya ga dama kan aqidar ahlus sunna sai a zo a sami wani yana da awon sunna kuma ya zo yana yaban shi yana ma nuna cewa ba shi da matsala a cikin aqidar shi kaga wannan ba karamin illa bane ga aqidar ahlus sunna wal jamaa ba masu irin wannan tabi'a su yan ikhwan da masu yan ikhwan babu ruwansu da aqida su da dan dariqa da dan shi'a da dan alaqatu da waye duk abu ɗaya ne to irin wayannan zaka ga cewa ba sa yin raddi ga ƴan bid'a dama to muna ganin kaman wayannan mutane masu gayyato ainihin doctorul qiyas an gane yazo yayi lecture a masallatansu muna ganin wannan afili ya fara bayyana mana suna da fahimta ne irin na ikhwanul muslimin suna da fahimta na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ala ba'din fi mattafaqna fi to irin wa'annan ba sa kyama suna ganin a zo a hada kai a manta da bambance bambance kowa ya rike ra'ayin shi mai sukan hadisi mai miyagun aqidu ya rike ra'ayin shi an gane shi ma mai da'awun sunna ya rike ra'ayin shi dan shi'a ya rike ra'ayin shi kowa ya rike ra'ayin shi wa iyyazu billah
na'am fa amma Jahm bin Dirham fa qatalahu Khalid bin Abdullah al-Qasri
amma Jahm bin wa amma Ja'd bin Dirham sai Khalid bin Abdullah al-Qasri sai kace shi
Amirul Kufa
shine Amirul Kufa
fi yawm Eid al-Adha
ranan Eid al-Adha an gari ranan Eid al-Layya ya kace shi
sana 124
eh shekara ta 124 nan hijira
na'am
anan ne ainihin Ja'd bin Dirham Amirul Kufa shine ainihin gwamnan Kufa shi ya kashe shi kuma ya kashe shi ne akan addini an kawo masa kara cewa ga Ja'd bin Dirham yana yada aqidar zindiƙanci yana cewa Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa ba ƙarya ne duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa kafiri ne dan ya kamanta Allah da halitta Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba duk wanda ya faɗi wannan ya yi rizza to manya-manyan malaman wannan zamanin kamar yadda na ce magabatanmu ba sa yin ƙasa a gwiwa a kan bid'a wallahi da malaman wannan zamanin ne suna iya gayyato shi ba ya zo yi muhadara irin yadda Dr. Bashir ya gayyato Dr. Gumi an gane ya zo ya yaɗa miyagun aqida a masallacin Al-Qur'an to billahi allazi a wannan zamanin inda a ce Ja'd bin Dirham yana nan za su iya gayyato shi ya zo ya yaɗa wannan mummunan aqida kuma ba za su mai raddi ba ba za su nuna wa mutane ga illan shi ba kai bil hasali za su yi ta mai kyakkyawan yabo ne su mai kyakkyawan yabo su nuna babban malami ne ya yi karatun addini yana da ainihin PhD yana da kaza yana da kaza sai su tallata wa ainihin mabiyansu aqidar shi an gane amma malaman tabi'ai na wannan zamanin shin sun nuna soyayya a gare shi sun nuna mai kiyayya mai tsanani kai da kiyayya ma ya ta intaha sun kai karan shi wajen hukuma ko hukuma ta kira shi aka tambaye shi aka ce an kawo karanka an ce kana da akida kaza da kaza yake kwarai da gaske to muna so ka kare kanka shine aka kira shi aka nemi ya zo ya kare kanshi ga malamai nan zarata malamai na tabi'ai suka zauna da shi aka mai tambayoyi tambayoyi ya kasa bada amsa ya kasa bada amsa sarki yake mai to mun tambaye ka kasa bada amsa malamai sun ma tambaya ka kasa bada amsa to sai cewa malamai Allah ya saka muku da alheri kun gama aikin yanzu abin da ya rage shine namu shine yasa aka kama shi aka daure shi a kurkuku an gano wannan ko to yasa aka daure shi ranar idin layya yasa aka fito da shi bayan an fito da shi yazo lokacin da ya kamata ya yanka rago yace wa jama'a ya ku jama'a kowa ya je yanka ragon shi Allah ya muku rahama ni zan yanka ja'ad bin dirham ni zan yanka shi saboda yayi da awan cewa Allah ta'ala bai rike annabi Musa a matsayin bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalil ba kuma bai yi magana da annabi Musa gayan magana ba an gane ku ranar idi hijiran manzon Allah 1000 a hijiran manzon Allah 124
na'am wa amma Jahm bin Safwan ta kace Salam bin Ahwal
amma Jahm bin Safwan sai Salam bin Ahwal Salam bin Ahwal shi ya kashe shi
Asbuhan
a can garin Asbuhan
Fadilin bin Marwa
an ce ya kashe shi a garin Marwa
na'am sana wa amma Bishr bin Iyas
amma Bishr bin Iyas ibn Marisi
na fa akada ti dawl fi dawlati Rashid
wa fa ukhiza
ukhiza
na wato an kama shi a cikin daular Harun al-Rashid ana kama shi
ohina min ajal maqatalati
an wulakanta shi saboda maganar shi mun gane wannan ko an wulakanta shi saboda maganar shi saboda mummunan aqidar shi
kada kafaru adadun min al-ulama
adadi daga cikin malamai sun kafata kaga irin wayannan su ne malaman da ake bukata Allah ya azurta mu da malamai masu kishin sunna wanda su din nan suna soyayya ne idan ka rike sunna suna kiyayya idan ka ci sunna ba malamai masu mudahana ba malaman da za su dinga yin sassauci ga bid'a har ma mutane su dauka bid'a babu laifi a gare shi malaman da za su ga dan bid'a suna ganin shi su mike su ce ga ubanmu ga kakanmu ya ku jama'a ga mai ga babban malaminmu Allah ya masa rahama an gane to irin wayannan malamai masu mudahana masu sassauci ga bid'a wanda a zamanin magabatan mu babu irin wayannan malaman in kaga sun soka ka rike sunna ne kaga sun kika wato kaki sunna da su suka rayu a wannan zamanin kana ganin za su yi tagayyace ta malaman bid'a har ma suna musu yabo wallahi ba zai yi ba ka gane da yawa daga cikin malamai sun kafirta ainihin Bashir Bishr al-Marisi Bishr bin Giyas al-Marisi da yawa daga cikin malaman sunna sun kafirta shi a zamanin shi min ajali ne
min ajali mu qalati
min ajali bin ajali saboda bid'ansa
to fiye sana
ya rasu shekara ta 218 hijiriya a lokacin ya rasu kuma kamar yadda na ce gwamnati a wannan zamanin idan ka ga sun kama malami sun hukunta shi suna hukunta shi ne akan addini bambanci tsakanin tsarin musulunci da tsarin demokrasi tsarin demokrasi duk lalacewanka a wajen addini idan mutanen gari ba su koka ba saboda ita gwamnatin demokradiyya ita abin da take so kawai a zauna lafiya idan ya zama to mafi yawan mutanen gari ba su koka akan malami ba ko da zai zagi Allah ko da zai zagi manzon Allah ko da zai taka Qur'ani ko da zai ainihin soki hadisan manzon Allah babu abin da ya shafi gwamnatin demokradiyya in kaga ta dauki mataki talakawa ne suka ce yana da mummunan aqida su ko ba wai dan aqidan ba su ban gasan tashin hankali duk abin da zai sa wani mutum ya zo ya kawo tashin hankali a cikin al'umma za su dauki mataki a gare shi ba dan aqidan shi ba a dan tashin hankalin da zai kawo shine na kawo misali je da ce muqaddara cewa garin da muke ciki muqaddara ɗan alaƙato ba sun fi yawa to ɗan alaƙato su ne mafi yawan da suka zaɓi shugaban da ya hau kan mulki idan ya zamanto an samu wani ɗan salafiya yana karantar da salafanci ɗan alaƙato suka ce da wani yana karantar da hadisi yana so ya kawo fitina cikin al'umma to a tsarin demokradiya za a kama shi a daure shi shi bai karanta da wannan hadisin me yasa saboda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma kun gane wannan ko to wannan shine na
walakin hadhi la aqida al fasida lam tamut bi maktali haula
sai dai wannan aqida batacciya lam tamut bata mutu ba da kashe wayannan kashe wayannan manyan malamai bai sanya wannan aqida ta mutu ba
bal intasharat bainan nas
a wannan aqida ta yatsu tsakanin mutane
sabbi anna al-mu'tazila tabannatha wa da'at ilayha
saboda dalili mu'tazila sun kudurce wannan aqida kuma sun yi kira zuwa gare su kamar yanda na gabatar
an qaddal amr ila tawdih al-haq wa nusrat
faqtadal amr kenan faqtadal amr sai al'amari ya janyo zuwa ga bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya kun ji wannan al'amari ya janyo zuwa ga bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya faqayyadallahu ulama salaf sai Allah ta'ala sai hore mana Allah sai hore malaman salaf dan tsoratar da mutane daga wannan aqida kun ga abin da ya kamata a ringa yi kenan duk wani mummunan aqidan da ya bayyana kada a duba malamin da ke yada aqidan a ce malamin ainihin mahaifinmu ko kuma babban malaminmu dan shi ne to haka sai a yi shiru akan aqidan shi na ba gangare yanzu ka je kasan yarbawa akwai wani bawan Allah yana ganin a nan Lagos yaran Adam Ilori yana yada aqida na sukan hadisi yana yada aqida na sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman garin na salafiya wallahi ba su kasa a guyo ba sun tsaya suna ta wurga mai ainihin ba mabamai na raddi wallahi tun yana iya magana yanzu sun dan raunana shi malamai in yayi magana su ma su bayan bai da martani ba su kyale shi ba ba su ce ainihin babban malamin su Adam Ilori tunda dai ainihin dan shi ne a kyale shi ya yi abin da ya ga dama wallahi kaga irin raddin da suke masa abin gwanin ban sha'awa ku fahimci wannan ayi to amma kaga a garin Kano ku ga irin raddin da aka yi ma Abdul Jabbar to amma me yasa aka yi wa mai raddi ɗan dariƙa ne shi inda yana cikin da'ira na sunna ko baban shi ahli sunna ne da an gane shi Abdul Jabbar ɗan dariƙa ma sun gane su kansu sun ce ba za su ƙara yadda a kama nasu ba sun ce saboda an ga cewa ɗan dariƙa ne sai ɗan ahli sunna suka taso gadan-gadan wajen masa raddi amma da a ce ɗan ahli sunna ne yake da wannan mummunan aqida ko dan ahli sunna baban shi shi din nan da yake da mummunan aqida baban shi yana da daraja a cikin ahli sunna da arba bai asiri na fatan gani ahli sunna su ma suna da nasu Abdul Jabbar din to amma bai sa aka kyalar Abdul Jabbar dan ahli sunna saboda baban shi to amma shi me yasa ku shi kuma Abdul Jabbar na Kano me yasa ba kyale shi wato da baban shi babban malami ne ko dan dalika ne amma ji wannan ai to wannan shine abin da ya faru wa iyaz billah
wa bayan al-haq fi dalika
da bayan gaskiya a cikin wannan
wa bayan al-hukm fi man yaqulu bi khalq al-qur'an
da kuma malaman sunna malaman salaf sun tsaya wajen bayanin hukunci na masu cewa qur'ani halitta ne
katabu al-mu'allafat wa ar-rasail al-mushtamala ala
sai suka rubuta wallafa wallabe da rasail wanda suka kunshi dalilai
kitabu wa sunna
dalilai na kitabu wa sunna fi raddi ala man yad'u ila al-qawl bi
al-qur'an
game da raddi ga wanda yake kira zuwa ga cewa qur'ani halitta ne sun masa raddi sosai kenan malaman sunna ba sa kaza a guyuwa to me yasa masu da awan sunna a wannan zamani suke kaza a guyuwa wa fi hukumi islami suka yi bayani ma game da hukuncin musulunta sa
ar-raddu ala al-jahmiyya li ibn manda
budubal litafin ar-raddu ala al-jahmiyya na ibn manda
Imam Malik
mun ciro daga littafin manhajul Imam Malik fi isbat al-aqida Sa'ud bin Abdul Aziz ad-Da'adan ad-Da'adan wa alaikum assalam hizbiyanci ne gaskiya tsakani da Allah hizbiyanci ne tunda wannan mummunan aqidan da wannan bawan Allah ke yadawa inda dan dariƙa ne wallahi da kuma mai raddi inda dan alaka to ne da kuma mai raddi ka duba yanda suke ma basu suka rutugu masuka ba sa kyale shi duk abin da ya kawo sai sun mai rani to wannan bawan Allah yana faɗin abubuwa irin na masuka ko ma fiye da na masuka wani lokaci amma kuma ko da wasa ba sa mai rani kai bil hasali ma suna ba shi wani irin girma na musamman suna bibiyan karatun zan rani me yasa suke bibiyan masuka to kenan in nasu ne ba su bibiyar karatun nasu, in ba nasu ba sai su bibiyi karatun.
Wannan
na kan yadda zai tunda mutum ya tashi da sunan misali sunan kaduna gaba da shi an yi shuru akan shi har ana bayan kashi a wurin da ya amma shi na kanan bai san labarin a ji da shi ba, da an yi shuru shin mu na wajen ba a yi shuru kan abu gabar ba a yanzu da akwai social media babu aqidan wani malamin da ba sani ba, babu aqidan wani malamin kuma sannan idan ma haka ne ai a gaban shi ya yaɗa mummunan aqidan
sosai,
yana zaune shi ne da taliki a matsayin shi na malami da ya ga ya yaɗa aqida mummunan aqida a gaban shi ya tsaya ya rage abin da ya sani mana a wajen a take a wajen sai ya zama to kwata kwata bai taɓa kurakuran shi ba abin da ya yi kawai ya bar shi ma yake sani. Wannan ka saurari yaban za ka ɗauka malamin sunna ne ba shi da wani aiwani illa. Na
alman hadar kawon biyu
wa alaikun salam. Shi ba shi bishir al-Marisi shi asalin shi musulmi ne shi. Iyayensa ma musulmi ne amma ya zo kwaso aqida daga Yahudu. Kamar yadda za ka wani malami ne musulmi ne kuma sai je karatu a Ingila sai zai gamu da wani bature baturen nan ya karanta da shi wani abu na musulunci amma amurde to wannan shirya abin da ya faru zaka ka san ana zuwa ba ai master ai degree ai master ai PhD a Ingila ko a Germany ko a wasu garuruwa ko zaka wanda zai karanta da kai bayhude sai ga bayhude ya karanta da kai mutsalawar hadisi ware da gaske bai hude ya karanta da kai mutsalawar hadisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Alusi fi tafsir hadhihi al-aya.
Imam al-Alusi ya faɗa cikin fassarar wannan aya din.
Fi hadhihi tanbihun ala fadilati al-mulk.
A cikin wannan aya walau la daqullahi an-nas ba'dhum bi ba'd. La fasadat al-ard. Walau la daqullahi an-nas ba'dhum bi ba'd. La fasadat al-ard. Da ba dan Allah yana tunkuɗe mutane sashi da sashi ba. Da duniya ta lalace an gani sai alusi gita a cikin wannan aya akwai fadakarwa akan falalan mulki
wa annahu laulahu mastakabbal amru al-alam
cewa da ba dan mulki ba da al'amarin duniya bai tabbata ba
wali hada kila
saboda haka aka ce
addini wal mulk tu amani
addini da mulki tagwaye ne kenan addini da mulki suna buƙatar juna addini da mulki tagwaye ne idan aka dauke ɗaya daga cikin su to ɗayan ma za a dauke shi idan an dauke ɗaya daga cikin su ɗayan ma za a yi me za a dauke shi idan an dauke mulki za a dauke addini ta yaya
masu addini ba su madaman yin
addini idan an dauke mulki za a dauke addini duk garin da babu shugabanci mutane za su samu daman yin addini sannan kuma idan ya zamanto mutane in babu addini yaya mulkin zai kasance shi ma mulkin ba zai zauna kalau ba ba za a yi wa ainihin mulkin kariya ba misali na'am
li'annad-dinna usul
domin addini shine foundation
wal mulku shari
shi kuma mulki shine mai tsaron wannan foundation din
amma la usulu fa mahdu
duk abin da bai da foundation rusashe ne shi
amma la harisa lahu fa da'i
duk abin da bai da ainihin mai tsaro to wulakantacce ne to zartacce ne
ruhul ma'ani
sai mu duba tafsiri na ruhul ma'ani na alusi
na'am wa qad rawa ibn asakir fi tarikh damashq
hadida ibn asakir ya ruwaito fi tarikh damashq a cikin tarikh damashq
annabi al-mubarak rahimahullahu qala
cewa lallai abdullahi dan mubarak Allah ya masa rahama yace
man istakhaffa bil ulama
dhahaba al-akhiratu duk mutumin da ya safa da al'amarin malamai ya wulakanta malamai to lahirar shi zai tafi an gane lahirar shi zai tozarta duk mutumin da ya zama baya ganin darajar malamai yana wulakanta su to lahirar shi zai tafi an gane wannan
kafatul umara
me ake nufi da lahirar shi zai tafi idan ya zama to baka ganin darajar malamai to wane ne zaka rinka tambayar shi fatawa an gane da zaran baka ganin darajar malamai ba zai yiwu ka tambaye su fatawa ba da zaran malamin da ka raina kake zagi din nan ka ga yana zaka ce malamin banza ne irin wayannan malaman ba a sauraron karatunsu irin wayannan malamai kaza to ka zaka ga mafi yawan mutane in suna zagin malamai babu ruwansu da malaman ba za su ƙara sauraron malaman ba to tunda dai mutum bai sauraron malamai wajen rayuwarsa to yaya zai kasance zai zama to jahili saboda baya ganin mutuncin malamai balle ya tambaye su fatawa to idan mutum ya zama jahili kuwa lahirarsa ya yi mai lahirarsa ya lalace
ومن يتخفض الأمراء
دم تقول ده ولا قصد شو هذا بني ما سمرتي
ذهبت دنياه
تو دنيا جلاتة سبي إذا كان ولا قصد شو هذا بني زي زمن توبة أجن درجة شو هذا بني هي زم أندر أجن درجة ذا هي ذا هي زا كم بني ذا هي زوا تقوى إنا أنا سوكا أنا أجاوا جسوا ده كان في أفار مزد جزنجا ده كان في أفار توك مكاني ده كان في أفار ياكي إن أفار ياكي تو دنيا يا تبي dama zaman lafiya shi ne duniya inda za a yi ta yaki to babu wanda zai ji daɗin zama a duniya masu da'awa ba za su ji daɗin zama a duniya ba inda za a yi ta zubar da jini an gani masu neman duniya 'yan kasuwa ma'aikata gwamnati 'yan kaza ba za su ji daɗi ba saboda ainihin babu zaman lafiya zaman lafiya shi ne sirri na cigaban kowane irin al'amari cigaban addini cigaban duniya baya yuwa sai akwai zaman lafiya kuma zaman lafiya bai yuwa idan shugabanni ba su da mutunci a wajen al'umma
wannan takhaffud al-ikhwan zahabat muru'atu
wanda ko ya wulakanta yayin sako-sako da ƴan uwa yanzu babu ruwan shi da ƴan uwansa to mutunci shi zai tsire shi yana wulakanta kowa yana ganin shi kadai ne mutum to zai zama to bai da mutunci cikin al'umma
mu'amala shi da kan بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم سابعاً
نبقي
أن السلطان أعظم الناس أجراً
لا ليش شوغبا شيني ما بيجرما متاني قلادا
إذا عدل
إيه آدلتي
نعم
شوغبا شيني ما بيجرما متاني قلادا إذا إيه آدلتي
نعم
تقول العز بن عبد السلام في كتابه
إذا إيه آدلتي با
نعم
إذا شوغبا يقول لك إنت ذي زمن تقول لك أن تتشي أوزان الله سبحانه وتعالى نعم Ibn Abi Abd Salam yana cewa a littafinsa
Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-An'am
sunan littafin Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-An'am
na'am wa 'ala al-jumla
yace a dunkule
wal 'adil min al-a'imma
bi adalci daga cikin shugabanni da kuma mahukunta
wal hukam
na'am mahukunta
a'zamu ajran min jamil al-an'am
wato bi adalci daga cikin shugabanni da mahukunta sun fi girman lada fiye da dukkan talikai an gane masu mulki masu adalci sun fi girman lada fiye da dukkan wa talikai
min jima'i alal islam
to idan na faɗi wannan kida wani ba zai gane ba mai mulki ya zama to adali an gane wannan ko to ya fi girman lada fiye da kowa ya fi alƙali daraja ya fi ainihin limami ne limanci a masallaci lada a wajen Allah ku gane wato abin da ku fahimta a nan shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai khulafa'ur rashidun masu mulki kuma su ne malamai kaga Abubakar shi ne khalifa na farko kuma a wannan zamani ba mai ilminsa shi mai mulki ne ko malami ne shi sannan zamanin Umar babu mai ilminsa shi mai mulki ne kuma malami ba mai ilminsa ba mai tsoron Allah shi haka zamanin Usman haka zamanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu
amin
duk wayannan gaba daya sun hada ne tsakanin mulki da ilimi
na'am
an gane wannan ko idan shugaba ya hada tsakanin mulki da ilimi to idan yayi mulki zai yi adalci in yayi adalci zai samu lada mai yawan gaske zai zama to babu wanda yake shi lada amma lokacin da aka fara samu bambantawa tsakanin mulki da ilimi an gane ko sai zama to shugaba mai mulki daban wanda yafi ilimi daban to anan wajen za mu iya cewa mai mulki ya fi shugaba mai iya ya fi mai ilimi daraja ya yi mulki ya yi adalci amma abin da yake faruwa alƙalan da yake da su su ne suke zartar da hukunce-hukunce shi dai kawai da yana kan mulki alƙalan ne suke gudanar da fatawa da abin da ya kama da wannan anan wajen ya samu lada mai yawa amma magana cewa ya fi kowa lada wannan bai taso ba saboda shi din nan ya dauki wani bangare ne ya kamata shugaba mai mulki ya hada tsakanin addini da duniya shi ne shugaba na addini shi ne shugaba na duniya
na'am
zamanin manzo Allah shine shugaban addini shugaban duniya zamanin Abubakar haka zamanin Umar haka zamanin Uthman haka zamanin su Muawiya dan Abi Sufyan haka zamanin su Umar dan Abdulaziz haka zamanin Harun al-Rashid haka amma daga baya sai shugabanni suka shiga cikin harkar duniya suka shantake suka koma lalatattu da suka shantake suka lalace sai suna jin nauyin su jagoranci addini sai zaman to da suke jin nauyin su jagoranci addini sai shugabanni suka zo suka ajiye harkar addini suka ba malamai su ko sai suka dauki harkar duniya domin kada ya zama to shugaba yana rawa da ƴan mata a ce ya zai malami yana rawa da ƴan mata kada shugaba a ga yana shan giya a ce ya zai malami yana shan giya sai shugabannin sai suka ware malamai su riƙe addini su ko shugabanni su riƙe mulki an bai gwanin to saboda haka na'am ko da waɗannan malamai suke neman shugabanci ko wannan tambaya cewa ko da waɗannan yasa malamai suke neman shugabanci eh in za su nemi shugabanci na musulunci na Qur'ani da sunna ya dace su hau kan mulki su azimar hukunci da Qur'ani da sunna suna neman hukunci ne suna neman shugabanci ne na Qur'ani da sunna ko suna neman hukunci ne na demokradiyya shin demokradiyya na buƙatar su a tsarin mulki na demokradiyya yana buƙatar malaman su hau kan mulki su yi amfani da malaman su tambaya nake yi idan malami ya hau kan mulki a cikin tsarin demokradiyya zai aiwatar da iliminsa zai karantar da mutane aqida yadda ya saba zai karantar da mutane ibada yadda ya saba zai yi raddi ga yan bid'a da mushrikai yadda ya saba in ya hau yanzu ya ci gaba ne ko ya ci baya duk sanda malami ya hau mulki yanayin mulki a tsarin demokradiyya sai ya ajiye malantansa in ma ya zama dan daba ko ya zama fasiki in ma bai zama dan daba ba zai yi mu'amala da yan daba zai yi mu'amala da kafirai za a gayyace shi coci za a gayyace shi maulidi za a gayyace shi duk wuraren birya kuma sai ya je na'am yau karuwai za su yi mu'amala da shi kuma dole ya ba su haɗin kai kuma dole ya cire daga cikin lalitan gwamnati ya ba su in za a yanzu misali garin Kano yanzu duk sunan ka in ka je garin Kano sai ka ware kuɗin maulidi duk shekara akwai bogen na maulidi a gwamnati yana nan a rubuce malaman ɗariƙa za su zo su amshi wannan bogen ɗin to kai kana faɗa da maulidi kuma kai ne kake musu bogen kake ba su to shekenan idan mutum ya hau kan mulki dole ne abin da yake wa'azi a kai nan gaba zai koma kan shi saboda haka a bar mulki ga masu mulki malami ya bar siyasa ga 'yan siyasa wamina siyasa tulku siyasa idan har ya ce zai shiga cikin harkarsu to zai zama kamar su an gane irin yadda yake zafi da yana karantar da mutane aqida tauhidi mutane na ganewa to nan gaba za a daina gane tauhidin shi zai fige da hizmin musulmi zai zo ya takwara kwana kan hizmin musulmi an gane wannan ko
ijma'i ahlul islam
da yanzu misali irin karantar wanda malamai suke yi su tsaya su gungurje kan aqida idan ka zo kana neman gwamna sai ka zo kana gungurjewa kan aqida kuma kana neman gwamna yanzu ba akwai wani malami na sunna da yake neman gwamna ba shin malamin yanzu kuna ji yana wa'azi akan dariƙa ba kyau shi a ba kyau yana raddi ga wasu 'yan bid'a bilhassali ma yana so ya yi ribas ne yanzu ya koma yana kokari ya nuna carbi za a iya rike carbi ya yi kokari yana nuna cewa a daina yin raddi mai zafi ga juna a rinka sassauta wa juna ta can hakuka yake wajen raddi kuma yanzu da yake na son siyasa yana ta sassauta aqidan shi saboda yana so ya sassauta in ya sassauta saboda 'yan bid'a ce wannan dan izala izala ne mai dan sauki sauki bai da zafin ra'ayi bari mu zabe shi su kuma 'yan tariƙa sun ce muna nan muna kallon ka ne kifi na kallon ka mai jar koma kifi na nan yana kallon ka ka gama kwana-kwanan ka wallahi ba za mu zabe ka ba ka gama kwana-kwanan ka ka daina wa'azi akan aqida to mun ka samu amsuwa wajen al'umma kaga malami mai da'awan sunna ya koma ana shafa mishi kai ya koma wajen malamin dariqa na shafa mai kai yana sa mai albarka shin lalacewa bai kai ta ba to me kawo haka shigan malamin siyasa eh
da ijma'i ahlul ikhlas
da ijma'in ma abuta musu to ma'ana shi limami adili shugaba adili an gane ko yana daga cikin mafi girman mutane wajen lada an gane da ijma'in ma abuta musulunci
annahum yaqumuna bi talabi kulli salihin
domin yana tsayuwa da janyo duk wani abu mai amfani cikakke sai abin da ya san zai amfani al'umma zai yi kokari ya janyo shi cikakke
wadar kulli fasilin shamil
da kuma tunkuɗe duk wani barna cikakke
إذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة
إذا شو قبائل أمرني دجنيو أين جم مصلحة جممي
ودرء المفاسد العامة
دتونك دي أين يبرنا جممي
كان له أجر بحسب ما دعا إليه من
إذا في فامل هذا ورقدا قبل ده يجرى زوا قريشي نمصلحة العامة
وذكر عنه من المفاسد
كما ورقدا قبل ده تونك دي نبرنا
ولو كان ذلك بكلمة واحدة
كودا ده كلمة ديري كودا كلمة دي يورقا domin kokarin tunkuɗe barna da janyo maslaha zai samu lada kuma za a ba shi lada a kanta
muta'alliqatiha
na'am
bi'adadi ma'a ujira 'alayha bi'adadi muta'alliqatiha
za a ba shi lada gurgudan abinda maslahan ke rataye da ita ko gurgudan abinda barnan ke rataye da ita
kala wa ajru al-imam al-a'zam afdalu min ajri al-mufti wal-hakim
yace ladan imam al-a'zam yafi girma fiye da ladan mai fatawa amma kada manta ba kada shugaban ya zama jahili ba shugaban ya zama babban malami ne amma ya ware wasu mutane masu fatawa an gari to shugabancin shi din nan da yake yi da ilimin sa to yafi girma fiye da ladan mai fatawa
wal hakim
yafi girma fiye da ladan alƙali
na mai ali alƙadi
shine bi ma'ana alƙali
anna ma yajlubuhu min almasalih
domin abin da yake janyowa na maslaha
min al-mafasid
kuma abin da yake tunkudewa na barna
atamu wa am
ya fice ka kuma ya fi karewa amma ya zama to shugaba ne shi amma dan duniya an gari yana yin hukunci gurgudo da hukunci amma kuma yana zuwa ya gayyato mawaka zuwa garin musulunci yaya shugaba ne gashi nan ya gayyato mawaka zuwa garin musulunci a zo ayi kida ayi rawa ya gayyato ɗan kwalluka furai zuwa garin musulunci a zo aika za a zo aika za shin wannan zai samu irin wannan ladan ba zai samu ba
na mu kada akhrajal bukhari wa muslim an abi huraira an annabi sallallahu
alaihi wasallam hakika bukhari da muslim ya fitar daga abi huraira radiyallahu anhu yace
nam sab'atu yuzilluhum allah fi dhillihi
mutane bakwai allah zai miki inuwa cikin inuwan sa
yawma la dhilla illa dhillu
ranan da babu wata inuwa sai inuwan sa
al imam al adil al hadid
na farko sai fara ambatar al imam al adil shugaba mai adalci in shugaba ya zama to mai adalci ga talakawa to yana daga cikin mutane bakwai kai shine ma na farko mutane bakwai wanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwan sa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din
na'am awaidul muslim
wa alaikum assalam
tunda kowa na bukatar gurin mu malamai misali a rayuwar sa to ya malaman da su mamaci masu mulki don sa su akan hanya
kowa na bukatar malamai a wajen rayuwar sa gaba daya masu mulki suna bukatar malamai masu kuɗi suna buƙatar malamai talakawa suna buƙatar malamai kowa na buƙatar malami to tunda dai kowa na buƙatar malami ya malamai za su yi mu'amala da masu mulki mu'amalar malamai da masu mulki shine wato su gaya musu gaskiya su gaya wa masu mulki ku ji tsoron Allah su nuna wa masu mulki abin da yake daidai su tsoratar da masu mulki abin da ba daidai bane kada ya zama to malami ya zo ya mu'amalaci mai mulki ya zo yana maula a wajen masu mulki ya zama to alaƙar shi da masu mulki shine maula ya je yana roƙonsu ya je yana bambaɗanci a gari za ga wani malami ba ya samu ainihin opportunity ya samu dama da zai haɗu da shugaba duk san da yake so ya haɗu da shugaba zai haɗu da shi amma ko ka san baya fitowa fili ya gaya ma shugaban kurakuran shi duk sanda malami ya samu alaƙa da shugaba to ya samu dama mai girma na gyara ma shugaban kurakuran shi to ashe kenan duk sanda malami ya samu yana zuwa wajen shugaba dole ne ya nuna ma shugaba abin da yake daidai dole ne ya tsoratar da shugaba Allah dole ya nuna ma shugaba cewa ya daina zaluntar talakawa mai ma talakawa adalci ya nuna mai cewa lallai ga abubuwan da ake bukata a ƙasa. Ƙasa tana bukatar ilimi ingantacce, ƙasa tana bukatar ainihin kiwon lafiya ingantacce, ƙasa tana bukatar ruwa mai kyau, ƙasa tana bukatar kaza. To ya kamata shugaba ya gabatar da wannan ga al'ummarsa. Na'am. Maskawo shugaba. Ok, yanzu ku je ku check din yana ganin shugaban da yake haukan bulki ba shugaban shi bane kenan. To kaga idan dai kuwa ya doka shugaban da yake kan bulki ba shugaban shi bane, idan shugaban ya bada bulki kada yi. Kada yi. Sai ku kai shi ga siyasa. Ai da yawa daga cikin ku kuna siyasa. Haka dai kenan. Sannan hadisin nan da muke yawan kai mu hujja da shi. Ya kunu ba adi a himma ai ya rusa wannan magana. Annabi ya ce za a samu shugabanni bayana la ya hata duna bi hudaya wala ya sannu da sunnati, ba sa neman shari'a da shari'a ta, ba sa koyi da sunnata. Shin shugabannin demokradiya suna neman shari'a da shari'a Annabi, suna koyi da sunnan Annabi? To amma kuma manzon Allah me ya faɗa game da su? Ya ce isma wa ati lil amir wa in daraba zaharaka wa akaza malak, ka ji kai biyayya ga shugaba. Wani shugaban? Wannan shugaban da la ya hata duna bi hudaya wala ya sannu da bi sunnati, ka ji kai biyayya gare shi koda ya kwace ma zuciya, koda ya maka duka a bayanka. Kaga wannan hadisin ya fito fili, ya nuna musulunci bai yi kasa a gwiwa ba wajen bayyanar da shugabanci. Tun daga zamanin manzo har zuwa yau sai da manzon Allah ya yi bayani, shugabannin zamanin manzo da shugabannin ƙarshen zamani sai da musulunci ya yi bayani. Ko suna so su gaya mana manzo Allah bai yi bayanin shugabannin ƙarshen zamani ba ne? Ko suna maganar Allah ya manta da shugabannin ƙarshen zamani, cewa shugabannin ƙarshen zamani ba za su yi hukunci da littafin Allah ba? An manta ne? Ba ma ta da rabuka nasiya. Ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba. Ubangijinka, shin kuna ganin ba a yi bayani dalla-dalla game da shugabannin ƙarshen zamani ba? To menene ya sanya malaman sunna suka rubuta a cikin littattafan aqida yin haƙuri da zalincin shugabanni? Duk wani tsari wanda ba tsarin Allah ba zalunci ne shi. Tsarin demokradiyya zalunci ne shi. Tsarin demokradiyya tsari ne na jahiliya. To kuma me yasa malaman salafiyya suka yi tafsilat suka ce idan mutum karkashin ayan nan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, suka ce idan shugaba yana kan mulki a cikin tsarin da ba na Allah ba, idan ya yi hukunci da tsarin da ba na Allah ba, kuma ya kudirce abin a zuciyarsa ya yarda da tsarin, kafiri ne shi. Idan mutum ya yi hukunci da demokradiyya ya yarda da demokradiyya, malaman salafiyya sun ce kafiri ne shi. In ya nuna demokradiyya shine adalci, demokradiyya daidai yake da musulunci, demokradiyya ya fi musulunci, kafiri ne shi. Amma idan mutum ya yi hukunci da tsarin demokradiyya ko tsarin gurguzu ko kaza, amma ya san tsarin musulunci shi ne yafi, ya san tsarin demokrasi zalunci ne, tsarin demokrasi jahiliya ne, wannan mutum ba kafiri ba ne shi. In ma ya zama fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kaza ko ya zama kafirin kufurin tuna kufur. To wannan tafsila da bai amfanin shi. Kaga tunda dai har in dai ya hukunci bi gairi ma anzalallah, amma kuma ya san cewa tsarin ba na Allah bane, tsarin Allah shine adalci, wani tsarin zalunci ne, wannan shugaba ya zama azzalimi. To ya hukuncin biyayya ga shugaba azzalimi? Ya hukunci shi. Malamai sun ga sun rubuta a littafin aqida, muna da aqidan as-sabru ala jawri al-hukam. Ko ashe kenan ba dukkan shugabanni masu bin tsarin demokradiyya bane kafirai, sai idan kafircinsu ya bayyana. To idan ya zama toba dukkan su bane kafirai, masu mulkin mu in musulmi ne amma suna hukunci da demokradiyya, ya za mu mu'amalance su? An gane wannan ai? To kaga wannan shine ina fata na bada amsa kan wannan. Eh, ko akwai sauran kuma? Na'am. 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 Eh. نعم idan ya zamanto wanda ba musu kamar irin kasan mu har ya zamanto wanda ba musu mi ba ya hau an gane in zamu iya cire shi baya halatta mu yaddai mulmulci mu in zamu iya cire shi mu cire shi in ya fi karfin mu sai mu amfani da fattakullahi masdaratu ku ji tsoron Allah gurgurdan iyaka iyawun sai mu zamanto kamar yanda musulmi suke mu'amala in sun je America ya suke yi kan in sun je ne sun ce suna biyayya da shugabancin America ne har sai sun bar garin ko ba sa yi suna yi to kaga shikenan idan har shugaba zai yi mulki ya zamanto ba musulmi ba har ya zamanto lalacewar mu ya kai ya mallake mu in za mu iya cire shi mu cire shi in ba za mu iya cire shi ba sai an zubar da jini mai tsanani muna ganin abin zai janyo zubar da jini abin zai janyo barna to dama addinin musulunci an gina shi akan janyo maslaha da tunkuɗe barna to idan ya zama to barna zai faru mai girma wanda malamai suka duba malamai rasikuna fi ilmi suka duba suka ga bannan da zai biyo ba sai mu yi hakuri a cigaba da masa biyayya ba dan muna son shi ba sai saboda me saboda abin da zai biyo baya na barna la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha shine to duk da yadda za a yi ne a dai cire shi ne shugaban da bai halatta ya mallake mu shine da ake so a sani
na'am
na'am a kano sabbin da yake malaman da suke shiga siyasa musamman ga kamar garin Kano wanda ana yin bojar musamman saboda irin su takuta da irin su maulidi misali kuma gwamna dole ya bayar to idan aka samu wani malamin sunna sai ya zo ya nemi ya tsaya gwamna kuma ya wato sai suka nemi a bada maulidi magana maulidi a bada kuɗi to sai ta malam baka gari in ya hana akwai matsala to me yasa ya shiga ya san cewa in yaje zai rinka yin budget akan Allah yake wa ta'awadu alal birri wa taqwa wala ta'awadu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah ka ku taimaka ma juna akan zunubi da sabon Allah da kyautar iyaka idan ya cire budget ya bayar akai mauli ko akai wani abu mara kyau ya taimaka wajen sabon Allah ya taimaka wajen bid'a kai ya zama shine ma babban mai yada bid'a dan da babu kudi ba za a yi maulidin ba to gwamnan ya zama to mai taimako ashe wa'azin da yake maulidi ba kyau ashe lokacin shi mai mulki maulidi na da kyau a wajen shi mara mulki ne zai yi ta wa'azi maulidi bai da kyau da ya hukan mulki zai daina wa'azi akan maulidi shi ma za a rinka gayyatar shi yana sanya albarka da maulidin shi akwai matsala ga malami ya shiga wannan wajen in dai malami zai shiga cikin wannan gwamna ko wani abu to lallai akwai abubuwa da yawa na sabon Allah da shirka wanda zai cire kuɗi ya bayar kuma a yi wani abu ma na bori ne yan bori bai isa ya zo ya ce musu bori ba kyau ba zai zo ya ce to alhamdulillah muna jin daɗi yadda ake yaɗa al'adar Hausawa irin waɗannan al'adu wanda sun dan bace yanzu gashi an fara tayar su ana motsawa Allah ya muku albarka zai cire biliyoyin kuɗi ya bayan bori budget saboda bori yana daga cikin al'ada na Hausa na bil azantiti to in bai bayar ba kuwa ƙuri'an suna nan na jiran shi ta tumu yan bori insha Allah tun da ba a yi da mutu za mu yi amfani da ƙuri'an mu kada shi na'am
na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ana tunatar da yan uwa magana tafsiri a lokaci ya riga ya karatu yanzu bai wuce sati biyu uku ba ya rage saboda haka yan uwa kuma har yanzu abin ya dan yi kasa saboda haka da Allah yan uwa ba da gudun ma sosai inda su ya zo gaban goshi kowa ya kokari da Allah ya ba da gudun ma yanda ya kamata mu sani wannan tafsiri kamar yadda aka daɗe ana bayani mu ne dai za mu fara ba da gudun ma kokarin mu sai Allah ya kawo mana wani wanda zai bada amma idan ba mu motsa ba mu ba da gudun ma yanda ya kamata ba to babu wani mai kuɗi da zai zo kun yana jiran kai za ka miƙa mai kuɗi zai miƙa ma kuɗi da kuɗi da kuɗin ai wani abu a mu za mu fara motsa insha Allah sai da Allah ya kawo wanda kuma za su taimaka abin da karata har a samu a gudanar da abin da Allah ya kuwa kowa ya kusa ya ba da gudunmuwarsa mun san ayoyi na infaki mun san ayoyi na taimakon addini musamman wannan da'awa da ake yadawa da irin wannan bayanai masu tsada da malam yake yin shi a wannan majalisi to bai kamata mu ta gurin shi a nan bakwar a yara ne ya yada abin ya yadu ko ina mutane su fahimci menene suna su fahimci menene aqidar salafiyya sai ga abubuwan suna tafiya yadda ya kamata saboda haka dan Allah ya kuwa ba da gudunmuwa Allah ya ba da gudunmuwa.